الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Juma'a 14 ga watan Zulqa'ida hijira 1447 wanda ya muwafaka da 1 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam ci gaba da karatu kamar yadda aka saba za mu fara da wannan littafi mai albarka mai suna Alfiyatul Usul wallafar babban malami al-ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullah idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi darasi 37 wannan darasi zai zamo na 38 a cikin karatuttuka da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka mun kwana a baiti na 270 daidai za mu tashi a baiti na 271 inda mala yace mas'alatu fa Sheikh Abdullah yake cewa idafatul ahkami lil a'yani la yufidu ijmalan ala ma'uwila kadha kalamu sidquhu tawaqqafa lana ala idmari shay'in hudhifa كمتن رفع الخطأ والنسيان عن أمة وذا عن أمة وذان موجودان فالعرف رفع الأخذ عنها عينا بذين لا إجمال إذ تبينا كذا دخول النفي في حقائق شرعين يرى وجودها من فاسق كذلك حلا صلاة لا صيام في الشرع لا في الحس نفيها يرام والبعض بالصحة ذو إدمار فهو لأقرب المجاز جاري to wannan mas'ala idan ba a manta ba darussan da suka gabata ana magana akan al-ijmal da kuma asbabuhu dalilin da ke sa wato lafazi ya zamo mujmali da kuma dalilan da ke sa a samu ijmali wanda bayanai sun gabata akai to wannan darasi za a tattauna wasu mas'aloli da malamai na usulul fiqh suka yi sabani akan su cewa shin za a dauke su a matsayin mujmalai ne ko ko ba za a dauke su a matsayin mujmalai ba akwai ijmali a cikin su ko babu ijmali a cikin su ma'ana wani tsari ne na siyaki da yazo na wasu hukunci wasu malamai suka kalle wasu abubuwan sai suka ce akwai ijmali a cikin waɗannan siyakan wasu kuma suka ce babu ijmali to su ne malaye tattara muna akai da kuma kawo ra'ayoyin malamai akai to shine malaye ce mas'alatu ai hazihi mas'alatu ko haka mas'alatan wato ga wata mas'ala ka karba a karkashin shi wannan mawdu'i wanda ake tattauna al-ijmal da kuma abin da yake da alaka da shi a lafazi yace idafatul ahkam lil a'yani la yufidu ijmalan ala ma uwila raba hukunci hukunce jingina hukunci hukunce lil a'yani ga abubuwa wato na azawat na zati na zatota idan an ce al a'yan jam'u aynin wato abinda kana iya ganin sa ko ka taba shi to araba hukunci gare su to la yufidu ijmalan wannan baya fa'idantar da cewa wato akwai ijmali a wannan jinginawa din da aka yi saboda kamar yadda muka karanto a baya hukunci ana rataya shi ne ga fi'ili aiki misali a ce aiki kaza wajibi ne ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi wannan shine al-asal cikin hukunci hukuncin shari'a amma ba za a ce wani haramun bane ko halitta kaza haramun ce a asali ba haka ake yi ba to sai aka bar wannan asalin sai aka ga ga wasu abubuwa shari'a ta rataye hukunci gare su a matsayin su na al-ayan az-zawat madadin ta rataye hukunci ga mi ga aiki to shine sai malamai suka tattauna akai shi irin wannan za a ce akwai ijmali a ciki ma'ana hukuncin kenan ba nassi bane yana iya daukan kaza zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza koko babu ijmali kawai za a dauka nassi ne to wasu daga cikin malamai ba su da yawa sun ce duk sanda aka raba hukunci madadin a raba jingina shi ga aiki sai aka jingina shi ga wani zati kamar kilin mai aiki al-mukallaf aka rataye hukuncin gare shi ko kuma wasu abubuwa na wasu halittu kamar dabbobi suka ce to akwai ijmali a ciki su kuma jumhurul ulama min al-usuliyina suka ce a'a babu ijmali to kuma wannan ra'ayin shine a Sheikhu Abdullahi ya zaba yace in an samu wani hukunci da aka raba shi ga wani aini ga wani zati to wannan la yufidu ijmalan ba zai fa'idantar da cewa akwai ijmali a cikin sa ba alama uwila bisa ga abin da aka dogara gare shi a cikin zantukan malamai kenan kaga akwai wasu zantuka sai dai ba su kai wannan karfi ba wannan shine al-mu'tamad to da yawa daga cikin malamai a sun goya ma wannan fahimta baya kamar su al-malikiyya da wasu daga cikin ash-shafi'iyya da sauran malamai da yawa amma su al-hanafiyya sun tafi kan cewa a'a in dai aka dauke rataye hukunci akan aiki wanda shine al-asal aka rataya shi akan wani zati to shikenan an samu ijmali su al-hanafiyya abinda suka tafi akai kenan ina misali mala yace kamaitatin kamar ayan nan da Allah yace hurrimat alaikumul maitatu Allah yace an haramta muku mosai shine zahirin lafazin an haramta muku mosai to anan lafazin at-tahrim da yazo hurrimat kaga sai aka rata ya shiga al-maita al-mait maita ainun ne tunda ana iya ganin dabba in ta mutu ana iya ganin ta ana iya taba ta ana iya shinshina ta to al-asal abin da yafi yawa a cikin wato tsare-tsaren shari'a shine a rata wannan haramci akan wani aiki, kila a ce taba motsai haramun ne, ko cin motsai haramun ne, ko kallon motsai haramun ne, ko yin amfani da motsai haramun ne, ko shinshina motsai haramun ne. To ba ko ɗaya da aka ambata, ba ambaci ci ba, alabazin babu, ba ambaci taɓawa ba, ba ambaci amfani ba, sai aka rataye hukuncin kai tsaye zuwa ga motsai ɗin. To wannan shine idafatul ayani. To anan su hujjar su Al-Hanafiya cewa wannan lafazi irin wannan akwai ijmali a ciki. Suka ce to ai zai iya yiwa hurrimat alaikumul maitatu, ya zamo zai iya yiwa ci ake nufi, yana iya yiwa taɓawa ake nufi, yana iya yiwa kallo ake nufi, yana iya yiwa amfani da shi. Suka ce to kaga an samu ijmali. Da wannan shine ijmali kamar yadda bayanai suka gabata a baya. Ya zan hukunci ko lafazi yana iya ɗaukar hukunci kaza, yana iya ɗaukar waninsa. To abinda suka kafa hujja da shi kenan. Wa ummahatikum, ko kuma ayan nan da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum, ummahatukum to hurrimat alaikum, an haramta muku iyayenku. Shi ma'ana Al-Hanafiya sun ga ce akwai ijmali, tunda bi an rataye hukuncin akan al'ainu. Ummahatukum kaga ana nufin wani bangare na mata, kaga mutane kenan, kaga zawati ne al'ayani. To sai aka rataye haramcin kai tsaye zuwa gare su. To su Al-Hanafiya sai suka ce da wasu daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai ijmali a wannan nassin, ko a wannan aya din, ko wannan lafazin. Saboda cewa an haramta muku iyayenku, to me aka haramta dangane da su? In ka ce auren su, aya bata ambata ba. Suka ce to kaga yana iya yiwa kallon su ake nufi, ko zama tare da su, ko wani abun na daban. Suka ce to kaga an samu ijmali kenan. Tunda an samu ijmali, to sai ya zamo ayat bata zamo nassi ba. To sai jumhurul ulama sai suka yi musu martani, suka ce musu a'a, da waccan aya da ita wannan aya da wasu ayoyi masu kama da su babu ijmali a cikinsu, babu ijmali saboda wasu dalilai. Saboda dama sharaɗin zama lafazi mujmali ya zama waɗannan ma'anonin da yake ɗauka, ya zama babu wata ma'ana wadda a kusa ko wace nesa take, ma'ana babu wata wadda ta fi cancanta a ɗabbaka hukuncin a kanta sama ga wata. Wannan shi ne sharaɗin mujmali. Amma in ya zan lafazi zai ɗo ma'ana kaza, zai ɗo ma'ana kaza, zai ɗo ma'ana kaza, sai zan kuma daga cikin ma'anonin nan akwai wata ma'ana wadda ta fi cancanta, in ma zamanta al'aqrab ko kuma saboda alaƙarta da urfi, kamar yadda za a yi bayani. To a nan nassi bai zama mujmali ba, a nan sai a kira shi da az-zahiru. Az-zahiru, amma kuma ba za a kira shi nassi ba, saboda mi ihtimalin waɗancan sauran ruguwar ma'anonin. Saboda mun faɗa a baya, shi kuma nassi sharaɗinsa ya zama ma'ana ɗaya ke ɗauka, shi ne sharaɗinsa. Ba zai yi a ce kila kaza ake nufi ko kila kaza ake nufi ba. To shi ne sai malaman suka ba su amsa, suka ce dalili ai as-siyaqu wal urfu lijala ala muradihi. Suka ce a'a, ba kai tsaye za a ce nassin lafazin akwai ijmali a ciki ba, sai a kalli siyaqin shi wannan magana din. Ina fatar an gane wani zubin, kamar yadda mun faɗa a baya, alqara'in suna iya sa lafazi ya zama mamanis mun yi karatu alqara'in saboda ƙarhin su to nan sai ya zan wannan hukunci sai ya zan ga abinda siyaki ya fi cancanta a dora shi akai sai ya tashi daga mujmali ko kuma wal urfu al'ada an faɗi abin amma ga al'adar mutane ko wannan al'umma to kaza ya cancanta a dora wannan nassan a kansa to shi ma ya tashi daga ainihin mujmali saboda wannan siyaki da kuma mi da kuma urfi eh to shine wal urful jala da shi siyaki da urfi to wani zubin su ne za su zo sai su bayyanar da abin da ake nufi da wannan nassin ina fatar an gane domin a kamar ayar farko kaga in ka kalli siyaki ana magana ne akan wani nau'i na dabbobi da kuma wani hukunci da yake da alaka da su shine yanka to kaga tunda an ce a yanka dabba to kaga shikenan me ake nufi kenan kaga al'akal ci ake nufi da an yanke dabba sai mi sai ci babu wani abu da za a yi da ita in ba mi to siyakin ayoyin yana nuni kan cewa hurrimat alaikumul maitatu ana nufin al'akal ai hurrimat alaikum akalul maitati shine al'asal an haramta muku cin mosai ma'ana dabba waccan da kuka yanka an ce ku ci wannan kuma da baku yanka ba sai aka yi shiru a kanta to ai da ma an riga an faɗi hukuncin kenan wancan abin da aka ba ku dama ku yi saboda an samu ƙa'idodi na shari'a to nan da ba a samu ba kenan an haramta muku shi to shi yake magana da as-siyaqu ita kuma hurrimat alaikum ummahatukum eh misali al-ummahat mun faɗa cewa wani nau'i ne na mata ko idan ana magana a al'adance ana magana tsakanin namiji da mace to ana magana amfanuwa da juna amfanuwa da juna babu wani abu da aka yi da mace in banda ayi amfani da ita ta fuskar ko ayi aure ko wasu abubuwa na daban to tunda haka ne sai ya zamo kenan hurrimat alaikum ummahatukum aini kahu ummahatukum an haramta muku ku auri iyayenku ku auri tare da siyaki siyakin ita ma ayoyin kuma yana tabbatar da haka saboda ana magana ne akan wasu adadi na mata da aka mi da aka haramta sai aka shigo aka haramta a aura ko sai aka shigo da mi to wannan dalilai sai suka ce to wannan aya ba mujmala bace eh mafi karanci dai a ce hukuncin ta zahiri ne zahiri ne ba za a ce kai tsaye na siwa ne sai dai kila ya an kalle wasu qara'in saboda karfin su sai a ce to ayat ta zamo nasi to wannan shine abinda ake magana anan kamaitatin wa ummahatikum ala muradihi siyaqu wal urfu jala to sai mas'ala ta biyu yace kaza kalamun sidquhu tawqafa lana ala idmari shay'in huzifa kamatn raf'il khat'i wan nisyani an ummatin wa zani mawjudani mala yace kaza haka mas'ala ta biyu wadda ita ma an yi sabani akai akwai ijmali ko babu shine kalamu magana sidquhu gaskiyar wannan magana tawaqqafa ya tsayu lana gare mu ala idmari shay'in huzifa akan boye wani abu da aka shafe shi mana maganar in za mu gasganta ta to dole sai akan wani abu da aka shafe mana maganar ba za ta fassaru ba a zahirinta dole sai an kaddara wani abu da aka shafe saboda in aka ce a fassara ta a zahirinta to kuma za a samu tifkar walwala ko abin da ya saba mu waki amma ana kaddara wani abu to kuma sai ma'anar ta fito fili amma zahirin yadda lafazin yake to ba zai yi mu fassara shi ba kuma mu gasganta zahirin sa kai tsaye to shi ma irin wannan akwai ijmali ko babu sai ba da misali sai ce kamatni raf'il khata'i wan nisyani kaman matanin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi a zahirin sa annabi ya ce an dauke wa al'umma ta kuskure da kuma mantuwa da abinda aka cilasta su su yi ba tare da sun yi niyya ba babu shi cikin al'umma haka ne ka ce a ba haka bane ba haka bane in kuma ka ce haka ne sai ya zamo kenan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya taba kuskure ba wanda ya taba mantuwa ba wanda aka taba tilasta shi wani abu ba tare da shine zahiri to wannan yana yawa mu gaskanta shi to kenan akwai wani abu da aka boye dole sai an fito da shi sannan lafazin zai mi zai fassaru amma a zahirin sa abin da yake nuni kenan al'umma annabi bata kuskure bata mantuwa tunda annabi ya ce rufi'a al-mabni lil majhul al-khata'u wan nisyan shine na'ibul fa'il shi aka dauke na ba tara gane to wajen kaddara mi za a kaddara shi ya haifar da sabani sai su al-hanafiya suka ce za a iya kaddara abubuwa da yawa tana iya yiwa ana nufin an dauke musu wato zunubin kuskure da zunubin mantuwa rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana kuma ya tabbata a hadisi Allah ya ce na lamunci haka din fi sahihi muslim to yana yiwa zunubin suka ce shi ake nufi kuma suka ce yana iya yiwa al mu'akhazatu wal uqubatu shi ake nufi ma'ana al'umma ta in suka yi wani abu bisa kuskure ba da ganganci ba ko bisa mantuwa ko an tilasta su ba sa so to ba za a kama su a yi musu uqubar wannan abun ba duk da abin laifi ne suka ce yana yiwa wannan ake nufi suka ce yana iya yiwa ana nufin zargi an dauke musu zargin mantuwa kuskure da mantuwa suka ce to kaga an samu ijmali a hadisin an samu ijmali tunda an samu ijmali to shikenan to shine malai yace zai bada amsa nan gaba an ummatin daga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wazani kuma abubuwan nan guda biyu kuskure da mantuwa maujudani samammu ne cikin al'umma ba mai hankalin da zai cewa ba a kuskure ko ba a mantuwa tun daga shi nan kullum ma sai ai kullum mutane wasu sai sun yi kuskure wasu sai sun to kaga in kace an dauke ah to ya abin yake tsakanin kai da hadisi waye bai gaskiya waye bai gaskiya to sai mala yace amsa fal urfu kaga al'ada raf'ul akhzi ana nufin dauke kama su da laifi shi ake nufi kenan rufi'a an ummati menene akhzul khata'i wan nisyan wa mastukrihu alayhi to sai ka kaddara akhzu wanda ya kawo anan kamar ita na wacce aya la tu a khizna dama shi muka roka to kuma sai Allah ya ce kuma ya karba ne suka ce mallai ya ce to al'ada tana hukunta haka me yasa aka faɗi haka saboda ga al'ada hitabatun ma shari'a ko ubangiji bawan kama ko yaronka yayi maka kuskure me zai biyo baya ladabtarwa da zargi da hukuma ko ba haka ba ko ka ba dalibi karatu sai je ya manta me zai biyo baya to kaga wannan al'ada cike da to al'ada ta hukunta kenan a kaddarami al-mu'akhaza ko al-akhzu rufi'a an ummati ko mu'akhazatul khata'i wan nisyani ko akhzul khata'i wan nisyani wa mastukrihu alayhi sai zamo kaga wannan an samu abun nan an samu fitar hadisin daga mi daga ijmali kenan to shine yace raf'ul akhzi anha dauke wato kama su da kuskure ko a rike su da kuskuren da suka yi ko mantuwa dauke shi an ha daga ita al'umma din to uyyana wato abu ne wanda an ka ayyana abu ne wanda an ka wajabta bizaini ga waɗannan abubuwa guda biyu na al-khata'u wan nisyan sai zamo la ijmala iz tabayyana babu ijmali saboda mi manufar hadisin ta bayyana ta fito fili kaga madadin mu fassara shi buce an dauke kuskure da mantuwa ga al'umma to ba zai yi mu faɗi haka ba amma zaka ji da yawa masu wa'azi haka suke fassarawa kuma cikin wa'azin nasa sai ya kuskure ko watakila ma wajen jan hadisin ko ba zai yi ba kamar yadda naji wani ya karanta shi rufi'a an ummati al-khata'a wan nisyana to ka gani to kuma gashi ya kuskuren kuma ya ce an dauke to gila bai cikin wadanda aka dauke ba kuskuren ya ware kai ne ya ware kai ne rufi'a ai daga rafa'a ne ya ta'adda ila maf'ulin wahid saboda haka al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu duka na'ibul fa'il ne ba maf'uli na biyu bane to karanta shi da al-khata'u kuskure ne to sai a gyara mala yace kaza haka mas'ala ta gaba dukhulun nafi shigar da korewa fi haqa'iqi shar'in akan tabbatattun shari'a wasu hukunci waɗanda suke tabbatattu na shari'a sai aka zo aka kore su bayan kuma an tabbatar da su kuma amma sai wani wasu hukunci ko wasu alfaz na nusus suka zo kuma suka kore wannan abu aka yi amfani da adatun nafi ga wasu nasosin a gehe kuma sun tabbatar da su to yura wujuduha amma ana ganin samuwar waɗannan abubuwan da aka kore min fasiki ana kore su ne ga wanda yake fasiki ma'ana wanda yayi abin ba daidai ba sai a kore abin wanda yayi abin daidai shi kuma sai a tabbatar da shi an bayyana wannan ina misali kala nikaha kamar hadisin nan da mun yi bayani akan sa a baya la nikaha illa bi waliyin mun yi shi a baya ko babu aure sai da bi sai da wali to me matsayin aure a shari'a tabbatacce ko tabbata shari'a ba tabbatar da shi ba eh aina eh thank you to kuma nan ga hadisi mun samu fi jami'i tirmidhi tabbatacce annabi ya ce la nikaha illa bi wali to sai suka ce dalilin da yasa za a ce akwai ijmali saboda cewa din babu auren to babu din me ake nufi auren ne babu kwata kwata koko auren ne babu kammalalle koko auren ne babu ingantacce to sai su al-hanafiya suka ce an samu al-ijmal tunda kowanne ana iya tabbatar da shi a ce shi an ka kore to na ɗaya kenan da kuma lasiyam sai a ɗaure mimun saboda kafiya kamar hadisin lasiyama liman lam yubayyitu siyama babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba wanda niyyarsa bata gabaci fitowa alfijiri ba to ko ya azumin babu shi to shi ma me ake nufi babu shi kwata-kwata ko babu shi ingantacce ko babu shi a kammale to sai su al-hanafiya suka ce yi wadai daga cikin waɗanga abubuwa to ya zabo kenan hadisin akwai al-ijmal a ciki haka nan la salata cewa la salata illa bi tahurin ba sallah sai da alwala ko yawa to ana nufin babu ta a ingance ko babu ta a kammale ko babu ta kwata-kwata to shi na farkon ba zai yi ba tunda korewa nau'i uku ne ko dai nafiyu zat a kore abu a ce kwata-kwata babu shi ko nafiyu sihati a kore inganci ko nafiyu kamali to ɗaya daga cikin uku ɗin nan sai su al-hadafiya suka ce kowanne yana yi wa a kaddara shi a irin waɗannan nusus to tunda haka ne hadisan akwai ijmali a cikinsu ba su zamo nassi ba ba su kuma zamo zahiri ba wannan ra'ayinsu suke faɗa ko to shi ne ya ce fi shari'i amma hukorewa an yi ta ne a shari'a la fil hissi ba wai a hankalce ba tunda ai muna ganin aure muna ganin sallah muna ganin ana azumi kenan kaga na farkon aka kore shi ne mi nafiyu zati ba shi ake nufi ba kenan ko dai ya zamo nafiyu sihati ko nafiyu kamali suka ce to duk da har yanzu dai kaga dai ba a samu dai ma'ana ɗaya ba to har yau dai ijmali yana nan to nafiyu yuram saboda haka kore ta a al'ada a hankalce shi ake nema ba ga shari'a ba ana nufin wato aure ba wali to a shari'a ba aure ba ne koda wani ya je ya auri mace ba tare da izinin waliyinta ba to shi gare aure ne amma auren shari'a ba aure ba ne kenan kaga ba zatin auren ake korewa ba ko dai siha ko kamala To ga abin da malamai suka ba su amsa. Wal ba'du bi sihhati zu idmari fa huwa li aqrab al majazi jari. Wal ba'du wani sashi daga cikin malamai waɗanda ba su goyi bayan wancan ra'ayi ba, wanda su ne mafi yawan malamai, suka ce bi sihhati zu idmari, lafazin siha to shi ne ma'abuci boyewa a cikin irin waɗannan hadisan. Kinan la nikaha sahihun shi ne ta kadiri, la salata sahihatun, la siyama sahihun. To ire-iren su shi ake nufi. Ma'ana auren ba ingantacce ba ne, wanda ya yi sallah ba alwala ba ingantacciya ba ce, tunda ba ta inganta ba, kaga ba ta zamo karɓaɓɓa ba. To wasu daga cikin malamai abinda suka faɗa ke ne. Kuma fahawa li aqrabil majazi jari, kuma cikin abubuwan da ya halatta a kaddara wanda su ne majaz, wanda ana kiransa da al-majazu bil hazaf, cikin anwa'ul majaz, kusan majazi nau'i-nau'i ne. To akwai majazi da shafe wani abu, an kawo lafazi amma ba zahirin shi ake nufi ba, wani abu da ba a kawo ba shi ake nufi. To wannan shi ne majazi, wannan da aka ɓoye. Kenan la nikaha sahihun ɗin nan, ko kuma kamilun, ko hakanan la salata sahihatun ko kamilatun, ko la siyama sahihun ko kamilun. To sai mu duba da sahihun da kamilun wanne ne ya fi kusa, ya fi dacewa a ɗora. Shi ne sai suka ce mu ɗauki as-siha, saboda ya fi zama kusa. Saboda in mun duba abubuwan da aka rasa cikinsu, wasu daga cikin arkanu ne, saboda wali rukuni ne a aure. Yawwa, to duk abinda kuma aka rasa wani rukuni daga cikin arkanu ɗinsa, ya riga ya roshe, ya tashi mai. Yawwa, saɓanin kamala zai iya yiwa a samu abin da rukunai da komi, kawai dai wasu ‘yan sifofi ne ya rasa wanda za su ƙawata shi. To haka shi ma a alwala a sallah ne ya yi matsayinta? Sharaɗi, tsalki sharaɗi ne a sallah, ko ba haka ba? To ka gani, haka niyya cikin dare ta azumi ita ba mece ce? Sharaɗi ce. Yawwa, to kaga kenan sai hashi ya fi cancanta bi a ce an kaddara, ko eh, da wasu alfazu waɗanda ba waɗannan ba. To shi ne ya ce fa hawa jari mai gudana ne li aqrabil majazi, ga mafi kusan abin da ya halatta a kaddara shi a matsayin cewa shi ne wato aka ainihin ɓoyi. To mun samu matsala nawa kenan cikin waɗanda aka yi saɓani akan akwai ijimali ko babu? Mun samu guda uku, duka guda shida ne a yi. Na farko raɓa hukunci ga zati, hurrimat alaikum al-maitatu, hurrimat alaikum ummahatukum. Sannan na biyu ba? Na'am, kalamun sirquhu tawaqqafa lana, maganar da ba zai yi magasganta ta ba, dole sai ga mi ala idbari shay'in huzifa, sai ga wani abu da aka ɓoye. Shi ne na biyu. Ta uku fa ita ce wannan ta ƙarshe. Ko? Dukulun nafi fi haƙa'iƙi shari'i. To guda shida ne. Sai mu kwana a nan a yi muraja'a su sosai, saboda mas'aloli ne da malamai suke amfani da su wajen fatawa da sauransu. To wani darasin sai mu yi sauran guda uku ɗin. Allah ya saka wa malam da alkhairi. za mu kwana a wannan baiti na 278. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun samu ziyartar mataimakin shugaban kungiya ta Arugungu local government, Ala Abdussalam, Allah ya saka masa da alkhairi tun cikin Ramadan da Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da yin hikayar tafsiri, ya yi ta kokarin ya kawo ziyara, Allah bai kaddara ba. Akwai ranar da ma ya samu ya zo to lokaci kuma da muke gabatarwa bai yi ba, sai zan dai Allah bai kaddara saduwar mu ba. Sai gashi yayi daidai da kuma fara karatun. Malamu ne ma barka da zuwa. Akwai sauran littattafai duk da ban san ko malam na da na'am. Na'am. Toha. Jiya an ka fara wasu gaskiya ne. To ga shugabanan laifin sa ne. Gaskiya ne. Na. To to ai ga shugabanan na je ban same shi ba, ya wuce yanzu, ya wuce. Subhanallahi. To Allah ya saka wa mala da alheri. To ai tun daga shugabanan kaga shikenan. Wallahi gaskiya ne. Meye ba? Wallahi meye ba? Wallahi gaskiya ne. Arugungu kam sai addu'a. Na'am.